الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 23 رمضان إجرانا لشكرة دبودة لبودة 30 نتارة ينا ديني لشهند بيوغة وطنبيار شكرة تدبو جيدة ومشاهدة بوصف منا قرشان سورة إبراهيم عليه السلام ومضام تدوى لدى آية 40 دبيو إن شاء الله تعالى وانا قرأتو ينا دو كده بياني أكم مون الزالوكي كما ينسى عرانا القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول مع النبي ولا تحسبن
الله غافرا عما يعمل الظالمون، انما يوفرهم ليوم تشخص فيه الابصار.
ولا تحسبن الله غافلا، يا اخي محمد صلى الله عليه وسلم قد كيف ماني الله يا غفلت، الله يا شغلت، الله يا رفقنو، الله بيتني با أما يعمل الظالمون جميلة أجندة أدنى جميلة في أي كتاب. وأنما غنر الله تبارك وتعالى إلى يبني قع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله إنا مغنى دع النبي سا خدك إذا ماني الله يا رفقنو بيتن أجندة أدنى جميلة في أي domin da yawa mutum yake yin zalunci idan ya ga ya sha ba abin da ya same shi zai dauka ai ba abin da zai faru. Wato shine annabi Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar azzalimi yayi zalunci babu wani abin da ya same shi a lokacin. Muhammad kada kai tsammani Allah ya shagalta ne ya manta da al'amarin wannan azzalimi, a ba a manta da shi. An san abin da azzalimi yake aikatawa, an gani, an rubuta. Inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, shi dai kawai Allah ya jinkirta musu ne wato saboda wata rana da gannai suke sandarewa. Me ake nufi da gani na sandarewa? Ranar da idan dan adam bai iya motsi a tsaye yake cik, shine abinda Allah mu da kuke ce nufi da tashkhasu fihi al-absar la tughmar, idanu ba su giftawa. Min hawli ma tara fi dhalika al-yawm, saboda tsananin bala'in ranar kiyama. Allah ka tare mu. Ranar da ido yake sandarewa, idan dan adam yana sandarewa baya motsi, idan ido ya kalli wuri guda to ne kadai yake kallo. شيني الله تبارك وتعالى يجي مؤذين للمؤمنين
مطعين مطلعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى.
mubi'ina suna masu gaggawa suna masu sauri mukunin rusu sun daga kawunan su yani rafi'i rusuhim wato suna daga kawunan su la yartadu ilaihim darbuhum ibtawarsu ba ta dawowa gare su ibtawar ido bai dawo ba saboda haka idan mutum ya buɗe idonsa idon haka zai tsaya ai a duniya take damar waigawa tana kallo saboda akwai kwanciyar hankali a lahira waiyan ba ka da lokacin ba idan naka ma ya ƙifta babu hali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa afidatuhum hawa sannan zukatansu fa yauni babu komai a ciki zuciyar ɗan adam a duniya akwai tunani da yawa akwai tunanin iyali tunanin bukatu na rayuwarka amma a lahira zuciyarka za ta tashi yanci shine abinda Allah yake nufi da afidatuhum hawa qulubuhum khawiya zukatansu babu komai a ciki khaliyatan laysa fiha shay'un bi kasratil fadha babu wani abin da ke zuciyar dan adam saboda tsananin razana wanda Allah dama ya bamu misali wasu wurare a cikin alqur'ani game da tashin hankalin ranar misali Allah ya faɗa mana kamar misali a suratul zukhruf aya ta 65 da yake cewa fa waylul lil ladina zalamu min azabi yawmin alim wadanda suka zalunta kai to gare su game da wannan rana shi azabi a wannan rana yana cikin azaba ne na ɗin gaske azaba mai girma saboda haka bayan Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada kai tsammani shi azalimi an yi watsi da al'amarinsa an bar shi ba a damu da shi ba ko ba a ganinsa Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ce masa
wa anzir an-nas yawma yatim wal azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'watak نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تقولوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
وأنذر الناس كما محمد صلى الله عليه وآله وسلم كي قرقدي كمتاك فتوانا وأتي الله تبارك وتعالى يا تعالى من الشيطة إذا هنا كلام من ذا الله كيدي wato ba da mu yake magana ba yana magana ne da annabi yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam don ka gane girman al'amari Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzirin nas kuma kai ta gargadi ga mutane yawma ya'tihim al'azab ranar da azaba za ta zo musu fa ranar da azaba take zuwa gare su fa yaqulu alladhina zalamu wannan ranar azalumai za ku rika cewa rabbana akhirna ila ajalin qarib ya Allah ka jinkirta mana mana zuwa ga ɗan lokaci na kusa ko da ɗan mintuna ne Allah ka jinkirta mana don mu gyara zalunci iri biyu ne ko dai zaluncin da kafiri ya yi wanda bai ma yarda da addinin musulunci ba ko kuma zaluncin da musulmi ne ya yi wanda ya riga ya musulunta saboda ana samun azalimi musulmi ana samun azalimi kafiri don haka yasa Allah ya bada amsar waɗannan mutane kashi biyu a cikin aya guda Allah ka jinkirta mana ka ɗan ba mu lokaci ko da kaɗan ne na farko dai nujib da'awataka musulmi kenan shi musulmi dama ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da musulunci amma ai bai amsa kiran ba kar kai zalunci bai daina ba Allah ka kara min lokaci da zan amsa kiran manzo in gyara ayyuka na shi kuma kafiri fa wa nattabi'ir rusula Allah ka kara min lokaci don in bi kiran manzanninka shine Allah tabaraka wa ta'ala yace aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal ashe da can ku yi rantsuwa ba abin da kai raba ku da zalunci to ni akwai wanda har rantsuwa yake shi fa zalunci abin kauna ne gare shi ba zai rabu da shi ba wata fassara ta malamin suna cewa awalam takunu akasamtum annakum la tub'asuna, da ku ran sai akan cewa idan kun mutu ba a tada ku a kiyama ba, to gashi yanzu dai an tada ku kuma akwai hisabi. Kun ga Allah tabaraka ta'ala ya yi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ita dubi ayar nan da kyau ka san umarni ake wa Annabi. Umarni ne Allah tabaraka ta'ala yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane gargadi game da me, game da zalunci. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يا محمد كيغر قديق متاني جمد الظالمين كدفا رانا القيامة ورانا الدا الظالم يزيري كندا ما ينا باتن أكارا مرلوك يكون وضع أكارا مشيبا لأكي نبي الله ينا قرقدي قريب mu bar zalunci mu gyara aikin mu kafin ranar da zamu yi nadama. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya fitar da wannan gargadi ga al'ummar sa, kamar yadda Allah ya masa umarni anzirin naka, ya Muhammad kai gargadi ga mutane game da zalunci. Manzon Allah ya yi gargadi, akwai sahabbai wadanda suka ba mu labarin gargadi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dangane da zalunci. Daga cikin waɗannan sahabbai akwai Abdullahi bin Umar, hadisinsa yana sahihu Muslim, yana babu tahrimin zulmi, yana ma sahihu Bukhari, muttafaqun alayh. Abdullahi bin Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ce mana, ya ayyuhan nasu ittaqu zulma, ya ku mutane ku kiyaye zalunci. Fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyam, saboda zalunci da kuke gani duhu ne a ranar kiyama. Manzon Allah ya kira, kiran da ya yi ba ga al'ummarsa kawai ba, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, shi ma abinda Allah ya gaya maka kenan, wa anzirin nasa, ya Muhammad kai gargadi ga mutane. Abdullahi bin Umar ya ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ku mutane ittaqu dhulma, ku kiyaye zalunci. Fa inna dhulma zulumatun yawm al-qiyama, saboda zalunci duhu ne a ranar kiyama. Allah ka kare mu, zalunci duhu ne a ranar kiyama, ba shi kadai bane. Akwai riwayar kuma da hadisin shi Abdullahi bin Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, iyyakum wadh-dhulma, ku kiyaye zalunci. Maza Allah ya amfani da iyyakum, wani lafazin ya zo da ya ayyuhan nas. Hadisin yana sahihu Muslim, yana kitabul birr wa sila, babu tahrimiz zulmi, hadisi na 2578. Sannan an samu hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ba da labarin wato isar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Hadisinsa yana silsilatu safiha, hadisin 1758. Manzon Allah yana cewa, iyyakum wadh-dhulma, ina gargadi gare ku game da zalunci. Fa inna zulma zulmatun yawm al-qiyama, saboda zalunci duhu ne a ranar kiyama. Mutum na uku shine Jabir bin Abdullah al-Ansari, shi ma ya rawaito hadisin, farkon hadisin sa ya zo da lafazin ittaqu zulma, fa inna zulma zulmatun yawm al-qiyama, ya ku jama'a ku kiyaye zalunci, saboda zalunci duhu ne a ranar kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da umarnin Allah, kamar yadda Allah ya masa umarni, wa anzirin nasa, sahabbai sun ba da labari, ya yi gargadin. Kuma akwai wata hanyar da Annabi ya mana ishara, akwai hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara game da hadarin zalunci. Domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da salo na karantar da mutane, yana da hikimomi na karantar da mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana so ya nuna muku cewa abu ba shi da kyau, sai ya rika yin addu'a yana neman tsarin Allah akan wannan abin kuna ji. A matsayinsa na manzon Allah, ya nemi tsarin Allah game da abu, kai kuma in kana da hankali kai tunani ya kake gani. Wannan yana daga cikin hanyar da Annabi yake karantar da sahabbai hadarin al'amari, ko kuma alkhairin da ke cikin wani al'amari. Sai sahabbai sun ji Annabi yana addu'a game da wannan abin. Idan sahabbai sun ji Annabi yana addu'a game da abin, sun gane abin yana da girma a wajen Allah. to akwai wannan wannan sado na addu'a ta wannan hanya sahabbai sun fahimci hadarin zalunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi Abu Hurairah wanda yake bada labari ya tabbatar da cewa daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kana nabiyyu yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wal qillati Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka min al-faqr game da sharrin talauci wal qilla da sharri na karancin ayyukan alkhairi saboda shi ma aikin alkhairi idan ya maka karanci akwai sharri a ciki da zaman to aikin alkhairi ba ka yawaita yin sa yani biki abwab albirr wa abul kifal alkhair kamar misali idan ana magana kyauta sadaka da sauran sai ka samu kai ba ka yi to wannan hadin sharri shine abin da annabi ke neman tsarin Allah akai yana cewa wal qilla Allah ina neman tsarinka game da karancin halaye na kirki ana son halin kirki ya maka yawa ba yayi kadan ba saboda haka manzon Allah yake neman tsarin Allah game da kasancewar a samu halinsa na alkhairi yayi kadan manzon Allah yakan ce wadilla ina neman tsarinka game da sharrin kaskanci wa a'udhu bika an azlima aw uzlama ya Allah ina neman tsarinka kada ni in yi zalunci kuma kada a zalunce ni Abu Hurairah yace to sun ji annabi yana wannan addu'a wannan hikima ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba mu annabin sakariya ya ba mu annabin sagarkuwa manzon Allah tuni an sani ya riga ya tsira to amma me yasa yake wadannan addu'o'i yana yi ne saboda sahabbai su gane duk abin da annabi ya nemi tsari a kansa wannan abin yana da girma saboda haka mutum ya yi wa kansa hattara Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wal qillati wadillati wa a'udhu bika an azlama aw udlama wanda hadithin yana sahihu sunan Abi Dawud hadithi na 1542 wani abu ma wanda kamar misali da aka samu riwaya ta biyu ta wannan hadithin Abu Hurairah akwai hadithin wannan riwaya wannan hadithin akwai riwaya da ya kawo yake cewa musamman annabi ya yi umarni sahabbai yayi ma sahabbai umarni musamman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma sahabbansa umarni kaga wancan riwaya ta farko shi da Abu Hurairah ya bada labari annabi yana neman tsarin Allah yana neman tsarin Allah game da talauci game da karancin halayen kirki game da kaskanci yana neman tsarin Allah kada yayi zalunci yana neman tsarin Allah kada a zalunce shi amma a lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ta'awwazu billah ku nemi tsarin Allah kaga nan ya bisa umarni ne sahabbai ku rika neman tsarin Allah min al-faqr wal qillati wal dhillati wa an taslima aw tuzlama ka rika neman tsarin Allah game da sharrin talauci da sharrin karancin halayen alkhairi ku rika neman tsarin Allah game da kaskanci na rayuwa kuma ku rika neman tsarin Allah kada ku yi zalunci kada a zalunce ku wannan riwayar ta zo da lafazin umurni saboda haka ashe yana zama yana zama dole ga musulmi ya yi riko da addu'o'in nan na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda umarni ya mana ya kamata a ce ka riƙe wannan addu'a saboda umarni ne na manzon Allah ka riƙe yin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku riƙe neman tsarin Allah kada ku yi zalunci kada a zalunce ku wanda riwayar tana silsilatu sahiha hadisi da 1445 ya taho cikin hadisai da dama ta inda sahabbai suka ba da labari alamomi da manzon Allah ya bar musu waɗanda suke nuna cewar zalunci yana da hadari matarsa Ummu Salama ta ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana faraja min al-bayt idan manzon Allah zai fita daga gida sai yayi addu'a bismillahi rabb a'udhu bika min an adilla aw adilla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya Ummu Salama tace annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai fita daga gida yana wannan addu'a yana cewa zan bar gidan nan da sunan Allah ya Allah ina neman tsarin ka an adilla kada in na fita daga gidan nan inzami ba zame wa na wanda zaka fadi cikin ka bala zame wa akida ka bar gida kana musulmin kwarai kafin ka dawo ka zama kafir wannan shine abin da ake nufi da zamewa manzo Allah in zai bar gida ya tace ya Allah ina neman tsarin ka kada fa in zame fitar da zangi din nan au abillah ko ku in bace dan zamiya tana yiwa a miƙe bayan an fadi amma bata ba shigar mutum sai dai ikon Allah au azlima au kuzlama ko in yi zalunci a wannan fita da zan yi ko a zalunce au ajhala ko in yi aiki na jahilci menene aikin jahilci shine mutum da gangan ya cutar da wani da gangan mutum ya cutar da wani shine aikin da aikin jahilci Allah kada kai kai nufi wannan fita da zan yi daga gida in cuci wani da gangan au yujhala alayya ko ko a cuce ni da gangan a wata riwayar yana cewa bismillahi tawakkaltu ala allah allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nadilla aw naslima aw nuslama aw najhala aw yujhala alayna wanda wadannan hadisai duk suna karantar da mu muhimmancin neman tsarin Allah game da sharri na zalimi kuma hadisan ummu salama sun inganta kamar yadda zo cikin riyadu salihin al-imam an-nawawi ya inganta hadisin shine hadisin 82 yana sahih sunan nasa'i hadisi na 2486 da kuma sahih jami'in sahih hadisi na 2709 don haka zalunci abu ne wanda ke da girma yana da hadari Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi gare mu kafin zuwan wannan rana ko manzon Allah ya yi gargadi saboda hadarin zaluncin ya faɗa mana abubuwan da za su auku a ranar kiyama misali kamar hadisin Aisha Allah tabaraka wa ta'ala ya yi nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin nau'ukan zalunci a ranar hisabi kaga annabi ya yi bayanin zaluncin ma yanda aka karkasa shi ya zo cikin hadisin Aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dawawinu inda Allah azza wa jalla salasatu diwan wato littafai na zalunci littafan da aka rubuta zalunci guda uku ne a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'ba'u Allahu bihi shay'an akwai littafin zalunci wanda ba waye Allah bai damu da wannan littafin ba littafin guda uku ne game da zalunci da ka aikata a ranar hisabi wannan littafin Allah bai damu da shi ba وديوان لا يطلع لا يفرق الله منه شيئا akwai littafin zalunci wanda shi ko Allah ba zai taba kyale abin da yazo a cikin sa ba وديوان لا يغفره الله sannan akwai littafin zalunci wanda Allah ba zai gafarta shi ba ba zai gafarta duk abin da yazo a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kafa littafin zalunci din nan kashi uku sai yace fa amma diwan alladhi la yaghfiru Allah littafin da aka rubuta zalunci na daya wanda Allah ya yi alkawari abinda ke wannan littafi ba zai gafarta ba shine fashirku billahi in mutum ya tashi a lahira da shirka ya yi zalunci saboda ya cuci Allah haƙƙinsa to wannan haƙƙin Allah zai gafarta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayata 72 ta suratul ma'ida innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya yi shirka da Allah to wannan fa Allah ya haramta masa samun gidan aljanna Allah ka kare mu haka ce an haramta kaga samun shi ba zai yi ba to haka Allah mu fike cewa ma'awahun naru wa ma lil zalimin min anfa wanda shi ke tabbatar da shirka zalunci saboda shirka haƙƙin Allah ne ka dauka ka ba mu wani Allah wannan littafi na zalunci shi ake nufi da littafin shirka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba zai gafarta ba bawa saboda kai ta ake so duk yanda za a yi kai kokari ka ga cewa ka bar duniya ba ka shirka da Allah domin idan mutum ya mutu yana shirka wannan maganar Allah ne da kansa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wanda annabi Isa alaihi salam yake faɗa wa bani Isra'il wanda fa yayi shirka da Allah to fa Allah ya haramta masa samun gidan aljanna wa ma'awahu nar kuma makomar sauka ce saura littafan zalunci guda biyu واما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا اقي لتافي غدا شي ne wanda Allah bai damu da shi ba gashi dai littafi a cikin sa zalunci ne amma kuma Allah bai damu da shi ba ana nufin Allah yana iya gafartawa gaba daya ba ma sai an bude shi ba amma cikin sa zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa zulmul abd nafsuhu bima bainahu wa bain rabbih shine zalunci da kai wa kanka tsakaninka da Allah kawai ka zalunci kanka saboda idan mutum ya aikata zunubi yana zaluntar ransa saboda yana kokarin tura ransa zuwa wuta to idan kana sabon Allah kana zaluntar ranka wannan tsakaninka ne da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace min sauni yawmin tarakahu misali akwai ranar da musulmi lafiyarsa kalau yake yin azumi lafiyarsa kalau kuma azumin farilla yake yi kaga ya zalunci kanshi wannan tsakaninsa ne da Allah bai ci kowa ba ya ci cikansa ne saboda ya saba umarnin Allah saboda haka za a buɗe wannan littafi na biyu a ciki za a rubuta laifin wane ya yi zalunci saboda ya ƙi yin azumi aw salatin tarakaha ko ko mutum ya daina sallah sai da ya shekara ko watanni ko makonni ko wasu kwanaki ya zamanto bai sallah idan musulmi baya sallah yana zaluntar kansa ina zaluntar kansa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa an rubuta wannan zalunci a littafi guda fa inna Allah yaghfiru zalika waɗannan laifuka da aka rubuta a littafi guda shine littafin da bawa yake zaluntar kansa laifin da yake zama tsakaninsa da Allah kawai shi wannan littafin akwai hanyoyin da Allah yake gafarta mu bawa wani lokaci kakan ce Allah ka gafarta min sai Allah yake ku share to da kai a share wani laifi a cikin wannan littafi da ba tsakaninka ne da shi babu haƙƙin kowa ka ki yin azumi don haka da kai nadama kace Allah ka gafarta min to Allah sai ya gafarta ma wani lokaci baka ma nemi gafaran ba sai ya sa maka rashin lafiya kai ta fama da jinya jinyar nan da kake yi sai Allah ya ce wa mala'iku ku buɗe wancan littafi laifin da ke tsakanin bawa da ni ku yi ta sharewa kaga baka nemi gafaran Allah ba ana ta yafe maka waɗannan zunuban ma wani lokaci baka nemi gafaran Allah ba amma saboda ayyukan alkhairi da ka dinga yi sai Allah ke aika gogewa kamar misali ka yi alwala daga gida ka tashi cikin duhu ka kama tafiya masallaci wannan tafiyar da kake duk takawar da kake Allah na cewa ku share laifi a share laifi a share laifi wannan laifi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira littafin da cewa littafin zalunci wanda Allah bai damu da shi Allah bai damu da shi ba saboda zai gafarta ma bawa ko da bawa bai nemi gafararsa ba akwai ayyuka na kwarai da kakan yi Allah yakan gafarta maka amma wannan sai fa Allah ya ga dama ba kowa yake samun hakan ba saboda haka mutum ba zai saki jiki da cewar yana sabon Allah ai Allah zai gafarta mishi ba wannan sai ga wanda Allah ya ga dama sai littafin zalunci na uku wa amma diwanu allazi la yatruku Allahu minhu shay'an wanda Allah yake to akwai littafin zalunci na uku shine wanda Allah ba zai bar komai ba ba zai taba yafi abin da ke cikin wannan littafin ba kuma ba tsakanin da bawa ba kaga wancan littafi na farko laifin tsakanin sa ne da Allah saboda kai mai shirka yake ba zai gafarta maka ba amma wannan littafin na uku laifin ba tsakanin ka ne da Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zulmul ibad ba'dihim ba'd shine zalincin da mutane suke tsakanin su yanzu ka tuci wannan ka zagi wannan ka baci wannan kaga hakki ne tsakaninka da shi to littafi guda Allah yake abu dai ana rubuta aikin wannan zalincin annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qisas la mahala dole sai an rama dole sai an yi fakayya dole sai an karɓi hakkoki a ranar kiyama ba makawa babu mai tafiya aljanna alhali akwai hakkin wani a kansa babu mai tafiya wuta alhali akwai hakkin wani a kansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗannan littafai na zalunci in ka lura da yanayin rayuwar mutum za ka ga ba shakka rayuwar ba ta wuce yadda aka kasa kashi uku ɗin nan ba in ma ka zalunci Allah hakkinsa ta wane shi ake nufi da shirka yana da littafin saboda in ma ka yi laifi ma Allah amma ba shirka ba ce ka yi ka aikata laifuka na sabon Allah Allah ya ce ka yi kaza ka ji Allah ya ce ka bar kaza ba ka bari ba da shan giya da sauransu wanda sakon Allah ne. To a nan littafin sa guda ne, sai littafi guda kuma wanda ya shafi haƙƙoƙi na bayin Allah, haƙƙin da ke tsakaninka da wasu mutane. To idan aka samu laifi tsakaninka da ɗan adam, wannan Allah ba zai gafarta shi ba, saboda ba haƙƙinsa ba ne. Yana da littafin sa daban, hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 1927. Akan haka Ibnul Qayyim al-Jawziyya a littafin sa Al-Wabil Sayd, wani littafin zikiri da ya rubuta, shafi na 33, yace zulmul abdi nafsuhu bainahu wa bain rabbih azza wa jalla, mutum ya zalunci kansa ya aikata laifi tsakaninsa da Allah kawai. Fa inna hadha diwan akhaffu dawawin, daga littafan nan guda uku wanda littafin zalunci ne ya fi sauki, sai a ce shi ne littafin da ya zamanto ana rubuta zunubi kawai tsakaninka da Allah, wanda babu haƙƙin kowa a ciki, kuma zunubin bai kai shirka ba. Wannan shi ne akhaffu dawawin, inji Ibnul Qayyim al-Jawziyya, shi ne littafin da ya zamanto ya fi sauki daga cikin littafai uku ɗin nan. Wa aktharuha mahwan, shi ne littafin da nan da nan ana gaggauta share laifin da ke cikinsa, ana goge laifin bawa. Wa innahu yumha bi tawbati wal istighfar, akan goge laifin da ke wannan littafin saboda bawa ya tuba, saboda bawa ya nemi gafaran Allah. Wal hasanatul mahiya, saboda kayi ayyuka masu kyau, waɗannan ayyuka masu kyau suna goge laifin da kake yi. Innal hasanati yuzhibna sayyi'ati, duk sa'ilin da ka aikata wani abu mai kyau sai Allah ya kawar da waɗancan marasa kyau da aka rubuta a littafi guda. Wal masa'ibil mukaffira, ko musiba ta same ka, rashin lafiya ya same ka, an masa mutuwa, wata damuwa ta same ka, sai Allah maɗaukaki ya ce a gafarta mai wasu daga cikin waɗancan laifuka. To amma in ka lura sauran littafan guda biyu ba su da sauƙi, inji Ibnul Qayyim al-Jawziyya. Diwanu shirki, littafin da aka ware don rubuta shirka, ka je wajen boka sai a rubuta a wancan littafin, wanda shirka ce. Fa innahu la yumha, wannan littafi da aka rubuta shirka ba a goge shi haka kawai wai don kana yawan sallah ko kana neman, kana yawan istighfari, ko da za ka kwana kana istighfari ba za a gafarta maka shirka ba. Sai mai illa bit tawbi, sai aqidarka ta gyaru, wanda shi ake nufi da nadama. Nadama kuwa yana daga sharuɗin tuba, kaga kenan dole sai ka tuba, sai tauhidinka ya gyaru kafin nan za a goge ma laifin shirka. Ya kamata mu gane abubuwan da ke sa a gafarta mana wasu laifuka da kuma abubuwan da ko da mun aikata ba za a gafarta mana wani laifi ba. Ita shirka ba a gafarta ma bawa saboda kawai ya nemi gafaran Allah, sai ya gyara tauhidinsa ya tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala, nan ma idan ya yi kafin ya mutu kenan. Amma da zaran mutum ya mutu a kan kafirci, to wannan mutumin Allah bai gafarta ba shi, Allah ka kare mu. Ɗaya littafin shi ne diwanul mazalim, littafin zalimci da ya auku tsakanin mutum da mutum, wanda littafin ma ba shi da sauƙi. Ya kamata mu sani, inji Ibnul Qayyim al-Jawziyya, yace la yumha illa bil khuruj minha ila arbabiha, matukar akwai haƙƙin mutum a kanka, wallahi ba za a gafarta ma laifin da ke wannan littafin ba, sai fa idan mai wannan haƙƙin ya yafe maka, ko dai ka biya shi haƙƙinsa aw istihlalihi minha, ko ko ka nemi yafewar shi, to shikenan. Amma haka kun ka saci dukiyar wani, kaga haƙƙin wani ne a kanka, kai ta istighfari har ka mutu, la, istighfari ba zai sa Allah ya gafarta ma zunubin fata na haƙƙin wani da ke wurinka ba, ba zai yi ba, sai mai wannan haƙƙin ya gafarta ma. Wanda shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qisasu la mahala, dole sai an yi rago ko babu makawa a kai. Saboda haka sai Ibnul Qayyim yace walamma kana shirku a'zama dawawin ath-thalatha, idan ka duba ita shirka ita ce tafi girma ta wajen haɗari daga cikin waɗannan littafai guda uku, saboda ita ce ya zamanto akwai haƙƙin Allah akan bawa. Mutum ya sauya haƙƙin Allah ya kai ga shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala, wannan ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa gidan aljanna. Man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna fala tadkhulul jannata nafsun mushrika, saboda ka ka'ida ne ita aljanna, duk wani rai da ke tare da shirka wallahi bai shiganta. babu yanda za a yi mutumin da ya shirka ya shiga gidan aljanna sai an gafarta mishi. Jama'a mu farka, aljanna ba yanda muke tunanin ta bane, yanda Allah ya tsara ya kuma yi bayani. Saboda haka mu gyara ayyukan mu don mu tashi a lahira mu samu aljanna. Kada mu mutu da buri, burin da ba shi da ma'ana. Buri ne alhali ko mun saba ma ka'idar Allah tabaraka wa ta'ala. Su waye suke shiga aljanna? Innama yadkhuluha ahlut tawhid. Wace shiga aljanna shine wanda ya kade shi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna tawhida huwa miftahum biha, huwa miftahum biha. Wato idan mutun yayi tauhidi, wato idan aka tashi a lahira, ita aljanna tana da mabudi. Idan kana neman miftahu babil janna, da zaran ka taho ana cewa a shiga aljanna, za ka shige ya ce kai ina naka mabudin. Kowa yana da kinsa, kai ina naka ki, wanne ne ki sai a ce tauhidi. Tauhidi shine mabudin aljanna. Faman lam yakun ma'ahu miftahun lam yuftah lahu babuha. Duk mutumin da ya zamanto ba shi da wannan mabudi, ba za a bude mar kofar aljanna ba. Haka nan kuma, wato wanda ya tashi a lahira yana tare da haƙoƙi na bayin Allah. Ko da mutum bai tashi da shirka ba, idan akwai haƙƙin ɗan adam a kansa, nan ma ba zai shiga aljanna ba, dole sai ya sauke wannan haƙƙi. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abinda zai iya zama tsira gare mu, saboda matsala ce wadda take da girman gaske. Wallahi matsala ce take da girman gaske. Domin haƙƙin mutum a kan mutum, ko da babu shirka a tare da kai, haƙƙin musulmi a kanka ko haƙƙin wani ɗan adam da yake kanka, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan ma akwai littafi da aka ware na zalunci, ba za ka shiga aljanna ba sai idan wannan littafin ka sauke nauyin da ke kansa, in ma mai masu haƙoƙi sun yafe maka, ko kuma ka maida musu haƙoƙinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai karantar da mu wasu hadisai guda biyu cikin hikimar Allah. Hadisai ne guda biyu masu sauki, amma idan muka iya aiki da su, to haƙƙi tsakanin mutum da mutum din nan za mu tsira a kiyama. Manzon Allah ya karantar da mu hadisai ne guda biyu, wanda su ne magani, su ne rigakafi. Idan kana son a lahira littafin zalunci na tsakanin bawa da bawa ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya sa an share maka wannan littafin, to kai riko da hadisai guda biyu na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah, hadisin farko shine hadisin Abdullah bin Amr, yana sahih al-Bukhari, yana kitabul iman, babu muslim man salima al-muslimuna min lisanihi, yana sahih Muslim, babu bayan tafadul fil islam. Wato hadisi na muttafaqun alayhi. Manzon Allah ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Shike manzon Allah ya ce musulmi shine wanda yan uwa musulmai sun kubuta daga harshensa da kuma hannunsa. An gama. Wato manzon Allah yana nufin idan ka tsare harshe, ka tsare hannunka, to wannan littafin na zalunci na haƙƙoƙin bayin Allah ka riga ka kubuta. Kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ne hanyoyin da ɗan adam yake samun laifi ta wajen mu'amala da wani ɗan adam, baya wuce ta hanyoyi guda biyu, in ma ta harshensa ko ta hannunsa. Dama da mai ake zalunci baya wuce abubuwa guda biyu din nan. To akwai hadisi na biyu, shine hadisin Abu Huraira, wanda shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Manzon Allah yace mu'mini shine wanda mutane sun aminta, sun kubutar da jininsu da dukiyarsu daga shi, wato sun aminta. Don haka yasa in ka hada waɗannan hadisai guda biyu, to zaka samu alamar wato tabbacin tsira a ranar kiyama game da haƙoƙin mutane. Wanda anan Ibn Taymiyyah ya yi magana yana cewa fassara al-muslim bi amrin zahiri, shi musulmi waye musulmi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da hali na bayyane shike tabbatar da musuluncinka. Waye musulmi? Manzon Allah ya ce man salima al-muslimuna, shine wanda musulmai sun kubuta min lisanihi, daga hadarin harshensa, wa yadihi, da kuma hannunsa. Wannan shine musulmi. Kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa wanda jama'a ba su kubuta daga hadarin karshensa ba, wanda jama'a ba su kubuta daga hadarin hannunsa ba, wannan ba musulmi ba ne. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan manzon Allah ya ce, waye mumini? Mumini shine wanda mutane sun aminta, sun aminta. Wato shine a unguwa an saki jiki, kai ba za ka iya cutar da kowa ba. Ba wai kana cutarwan bala, amma an saki jiki da kai, kaga an aminta. To wannan amanar da ta shiga rayukan mutane game da halayenka, shi ya ba da tabbacin kai mumini. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, al-mu'min man amina bunnasu ala jima'ihim wa amwalihim. Hadisin yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 2625. Saboda haka anan idan ka haɗa hadisan nan guda biyu, kai ka tabbatar hanyoyi guda biyu ne ɗan adam yake samar ma kansa laifi, yake samar ma kansa zalimcin wasu mutane. Ta wace hanya? Na ɗaya harshe, na biyu hannunsa. Idan ka ɗauki harshe, kaga da harshe ne mutum yake kafirta wasu, da harshe ne mutum yake zagin wasu, da harshe ne mutum yake gulmar wasu, da harshe ne mutum yake annamimanci, da harshe ne mutum yake izgilanci, da harshe ne mutum yake ƙage na ƙarya, da harshe ne mutum yake shaidan zur, wanda duk yana zalunta mutane duk da harshe. Manzo Allah yake, man amina man al-muslim man sallama al-muslimuna min lisani. Musulmi shi ne wanda musulmai sun kukuta daga harshensa. Ashe in ka tsare harshenka, to ka tsare rabin hanyoyi na zaluntar bayin Allah. Idan ka dawo hanufa, ya'ani zulmun bil fi'li, da me ake kashe mutum da hannu ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, min lisanihi wa yadihi, da hannu ake kashe mutum, da hannu ake dukan mutum, da hannu ake satar dukiyar mutum, da hannu ake cin riba, da hannu ake zina, da hannu ake liwadi, da hannu ake leƙen asiri, da hannu ake cin dukiyar mutane a hanyar zalunci, da hannu ake haɗinci ta wajen dukiyar gwamnati, da hannu ake bin al'aurar jama'a, da hannu ake. In ka duba za ka ga kamar yadda manzon Allah ya karɓa waɗannan ayyuka kashi biyu, wallahi zalunci tsakanin mutum da mutum baya wuce harshe da hannunsa. Saboda haka manzo Allah ya haɗa hadisai guda biyu, don haka yasa idan ka tattaro waɗannan laifuka, ka tattaro zalunci da ɗan adam ke yi ma ɗan adam, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai yi magana da shi, ya ce ka yi gargaɗi ga mutane, kai ka san zalunci babban bala'i ne. Yanzu abin nufi a nan, in za mu yi wa kawunanmu hisabi, shin idan ana cewa azzalimi ba zai tsira ba, za ka iya ɗaga hannu? Ta waɗannan ayyuka da muka yi magana, shin ba ka taɓa zaluntar bawan Allah ba? Hal min najin, shin akwai wanda ya tsira? Akwai wanda ya tsira daga zalunci? Saboda haka yasa a ƙarshen suratul Ahzab, Allah ya sanya maganar a ƙarshen sura, ita ce aya ta 72 zuwa 73, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Me Allah madaukaki ya faɗa game da siffar tabi'a ta dan adam? Innahu kana zaluman jahula. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi dan adam ya kasance dabi'ar sama mai zalunci, a dabi'a ma dan adam mai zalunci. Me ake nufi da ɗan adam mai zalunci ne? Bi ma'ana ta'ammudul zulmi, da gangan mutum yake cutar wasu, da gangan mutum zai zagi wani da harshensa, kaga ya zalunce shi da gangan, ba wai bai san cewa abin haramun ne ba. Da gangan mutum zai yi satar dukiyar wani, da gangan mutum zai zagi wani. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce jahula, sannan ɗan adam mai wuce iyaka ne. Allah ya riga ya sani dabi'ar ɗan adam akan haka take. Saboda haka a ƙarshen sura sai Allah ya kasa mutane kashi uku, li yu'adhiballahu almunafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati wa yatuballahu ala almu'minina wal mu'minati wal mu'minati wa kana Allahu ghafuran rahima. Dole sai bawa ya hada da gafaran Allah tabaraka wa ta'ala kafin nan zai tsira. Saboda haka Allah yana iya gafarta maka laifuka, amma guda biyu din nan fa babu gafara. Shi yasa ake cewa ashaddu suwari zulmi, mafi tsanani daga surorin zalunci, mafi tsanani ta wajen Allah tabaraka wataala hakkinsa da ya shirka ne, kafin ko duk wanda ya shirka Allah ya haramta aljanna gare shi. To idan aka zo hakki tsakanin mutum da mutum fa, Allah yana iya samar da wasu damammaki da ɗan adam yake iya bada waɗannan haƙƙoƙi, amma banda haƙƙi guda wanda Allah tabaraka wataala ya faɗa mana a suratul nisa aya ta 63, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. دوله حكي تكانن متن ده متن yana tsauki, Allah yana iya samar da hanyar da za a kubuta. Wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, shine ake samun tsarkaka a ranar hisabi. Akwai wadanda Allah kan taimaka musu ya tsarkake su daga hakokin wasu, amma fa wanda ya kashe mumini shi wannan ba shi da tsira a ranar kiyama, matukar wannan mumini bai gafarta mishi ba. Saboda haka yasa zaluncin kisan dan adam ya fi girma, an fi samun muhawara game da samun gafaran wanda ya aikata wannan. Saboda wannan aya ta Alkur'ani, Allah tabaraka wataala ya ce man yaqtul mu'minan muta'ammidan, wanda ya kashe mumini da gangan fata ba ku jahannam, shi wannan sakamakon sa wutan jahannama ne, khalidan fiha, zai dawwama a cikin ta. Wa ghadiballahu alayhi, kuma Allah ya yi fushi da shi. Wa la'anahu, kuma Allah ya la'ance shi. Wa a'adda lahu azaban azima, Allah ya masa tanadin wata azabar mai girma. Ka hada da hadisin Abu Dardai, Abu Dardai yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu dhanbin afa Allahu an yaghfirahu, duk wani laifi na dan adam akwai fatar Allah zai yi sanadin yanda bawa zai nemi gafara har Allah ya gafarta mishi. Duk wani laifi ana tsammanin bawa zai iya samun gafaran Allah, sai dai guda biyu: illa man mata mushrika, wanda ya mutu da shirka, aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan, ko mumini ne ya kashe wani mumini da gangan. Waɗannan laifuka guda biyu su ne waɗanda ba a tsammanin bawa zai samu gafaran Allah a kai. Saboda Allah da kansa ya faɗa cikin Alkur'ani wancan game da shirka, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, wanda ya mutu da shirka Allah ya haramta masa aljanna. Wanda ya kashe mumini fa, a suratul nisa aya ta 63, man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Saboda haka waɗannan laifuka guda biyu su ne suka fi tsanani, wanda hadisin nan ya inganta, yana silsilatu sahiha hadisin 511. To baya ga wannan, shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala, kaga bayan ya ce annabi ya mana gargaɗi game da zalunci, shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gargaɗi game da zalunci ta wata hanya. Mai Allah maɗaukaki ya ce:
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
شكرا الله تبارك وتعالى يا من وعدي جميل ذلك هذا بيان يأتي النبي يا من غرغدي جميل ذلك sai Allah ya ce wata kantun fi masakinin ladina zalamu anfusahum, ai kuma kun zazzauna a gidajen waɗanda sun zalunci kawunansu. Wato abin nufi, yanzu ga Fir'auna, duk wanda ya tashi ya san waye Fir'auna, ga gine-ginensu a ƙasar Masar. Shi yasa Allah ke cewa wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kun fa gani da idanunku yanda muka yi ma'azzaluman da, wa barabna lakum al-amsal, mun buga muku misalai daban-daban. Saboda haka zalunci bai dorewa, Allah da kansa yake mana wannan gargadi, zalunci bai dorewa. Idan aka ce kun zauna gidajen azzalumai, ana nufin inda wani ya shahara da zalunci yanzu yana da rai, ya mutu, ya zama tarihi, ya wuce kamar ba a taɓa yinsa ba. Yanzu kai da za ka yi zalunci har ka manta wani ya taɓa zaluncin, kuma zaluncin bai kai shi ba. Shi yasa Allah ya bar misalan manyan azzalumai na duniya, wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal. Don haka, don Allah ya bar azzalumi bai kyale shi ba, don Allah ya bar azzalumi bai kyale shi ba. Akwai ranar da zai kama shi, in ya kama shi magana ta ƙare. An samu hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yumli lizalim, Allah yakan kyale azzalimi, yakan bar azzalimi, yana barin sa bai kyale shi ba, ya bar shi ne yana kallon sa. Fa idza akhadahu lam yuflit, ranar da Allah ya kama shi to ba kurusa abi akai. Sannan sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta cewar Allah tabaraka wataala a aya ta suratu Hud, وكذلك ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد. manzon Allah ya faɗi wannan, ya karanta wannan aya. Haka kamun Allah yake, idan ya tashi kama alƙaryar da tayi zalunci, to kamun sa fa yana da tsananin gaske. Hadisi na Sahih Bukhari kitab tafsir al-Qur'an da kuma fahimi, alƙaryar da tayi zalunci, to kamun sa fa yana da tsananin gaske. حديث هنا في البخاري كتاب تفسير القرآن تكما فهيه مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم. تو أقي نوعي نظالم كي دكاجره تكيني كما با كاجره كتبا حتى متعنم بانزاوات أن باب سن قسكيا تتبتا سكيني تدبربرو نيان تزاسو حانا قسكيا بيانا شيني الله تبارك وتعالى يما غنى أكان سشيما.
وقد مكروا مكره وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتقول منه الجبال.
yana daga nau'in zalunci wato kafirai suka yi ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba manzon Allah kadai ba, ita gaskiya haka take. Duk sa'ilin da za a faɗi gaskiya, to makiyan gaskiyan suna bin hanyoyin da za su hana wannan gaskiya ta bayyana, kuma ba za su iya tabbatar da wannan hanya ba sai sun cutar da mai ƙoƙarin tabbatar da wannan gaskiya. Za su cutar da shi in ma ta harshensu, in ma ta jikinsu, wanda an fara yin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda shi ne Allah yake cewa wa kad makaru makrahum, sun yi ta kulla makirce-makircensu, wa inda Allahi makaruhun, kuma makirce-makircen nasu yana wurin Allah. Saboda duk abinda mugu ya yi ƙoƙarin ya shirya, Allah ya sani. Duk dabarar da mugaye ke yi su cutar da gaskiya, Allah yana ganin su ya sani. Wa in kana makruhum litazula minhu aljibal, ko da makircinsu girmansa ya kai ta yanda duwatsu za su kau. Akwai ƙira'a ta Sayyidina Ali bin Abi Talib da Abdullah bin Mas'ud ake ta cewa wa in kada makruhum, wato makircinsu saboda girmansa ya kai a ce duwatsu sun bar inda mahallinsu yake. Wato komai girman makircin makiri, Allah yana ganinsa. Inna makarahum wa in azuma hatta balaga mahallan yuzilu jibala lam yaqdiru ala izalati amri Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ko da makircin makiya ya kai za su iya kawar da manyan duwatsu daga mahallinsu, wallahi ba su iya kawar da al'amarin manzon Allah. Wato idan a ce makircin kafiri ya isa a ce zai iya matsawa da dutse inda Allah ya kafa shi, Allah ya ce to ko da makircin ya kai haka, ba zai iya kawar da tabbatan da'awar manzon Allah ba. Yanda Allah ya tsara sai gaskiya ta bayyana, to dole sai gaskiya ta bayyana. Ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, a suratul nahl karshen sura. Shi yasa Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta 127 yace masa wasbir wa ma sabruka illa billah, ya kai Muhammad kai ta hakuri, tun makircin da majiya ke kulla maka karka damu, wala ta hazan alaihim, kar ma kai bakin ciki, wala ta kufi baitin mimma yamkurun, kar ka zama cikin kunci saboda makircen da suke maka. Inna allaha ma'al ladina taqaw walladina hum muslimun, Allah yana tare da waɗanda ke kiyaye dokokinsa, ba ma annabi kadai ba, duk wanda ya tsaya yana karantar da gaskiya, duk makircin da za a mar aikin banza ne, kar ka saka bari. In dai gaskiyar za ka faɗa, ka ci gaba da faɗa, ka yi watsi da su, Allah ya san su. Na baya sun yi kutu yi nasara ba. Mai Allah madaukaki ya ce fala tahsabanna Allah
muslima wa'adihi rusula inna Allah azizun intiqam.
Fala tahsabanna Allah muklifa wa'adihi rusula, Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad kada kai tsammani Allah zai saba alƙawarin da yayi wa manzanninsa. Allah ya yi wa manzanni alkawari kuma alkawarinki alhamdulillah ba manzannin kadai ba ya hada manzanni da bayin Allah da kware cikin alkawari guda wannan yana cikin alqur'ani Allah ya yi alkawari ina za mu samu wannan alkawari yana suratul ghafir ayat 51 daga duba suratul ghafir ayat 51 za ka samu alkawarin Allah Allah madaukaki yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad haka Allah ya faɗa kaga dadin abin shine ba manzanni kadai aka yi ma alkawarin ba inna lanansuru rusulana mu lalle zamu ba da nasara zamu taimaka wa manzannin mu wallazina amanu da kuma wadanda suka yi ibadi kaga an hada biyu saboda ka koda kai ba annabin Allah bane in dai kana gaskiya to ka kwanda sanin Allah yayi alkawari sai ya baka cewa wannan alkawarin Allah ne inna lanansuru rusulana wallazina amanu a ina ne Allah zai baku taimako kar ka dauka sai an je lahira fil hayati dunya anan duniya kai riko da gaskiya kaga abin mamaki duk inda makiyi ya kai ga kiyayya haka zai barka yayi kullu kullun da zai yi wallahi Allah bai bashi nasara me dalili saboda akwai alƙawarin Allah in dai kai imani to da kai da manzo na Allah mai cewa sai ya ga bayan wallahi makareci Allah yayi alƙawari manzon Allah mai imani zai bashi taimako a rayuwar duniya sannan ba duniyar kadai ba wa yawma yaqumul ashhad ranar da masu shaida ke tsayuwa wannan ranar Allah zai bashi taimako saboda ka kai ne in ana neman wanda ke da gata a wurin Allah su kada cikin su duk wanda ya rike gaskiya yana da gata a suratul an'am aya ta 123 Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha kar ka dauka zamanin dani Allah yace duk duniya kowane gari an samu mutumin banza wanda ke kokarin ya danna gaskiya kowace alƙarya ana samun wanda shi burinsa shine kada gaskiya ta bayyana sai Allah madaukake yace liyamkuru fi hadha fi tamakirci a garin wa ma yamkuruna illa bi anfusihim amma dai makirci su ne wa kawunan su ne wa ma shukuruna alhali su sani ba aikin banza ne da sun bar makircin ma da ya fi musu a suratul fatir aya ta 10 Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina yamkuruna sayyi'ati lahum adhabun shadid waɗanda suke kullakullan makirci suna da azaba mai tsanani wa makru ulaika huwa yabur sannan makircin waɗannan shi yake lalacewa saboda haka babu nasara ga mutumin da yake kokarin danna gaskiya Allah ka tsare mu daga wannan sifa sai abu na ƙarshe ilimi na ƙarshe wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu wannan sura wanda baka samu shi a wata sura يوم تبدل الأرض غير الأرض رانت ذا أشان ذكتا فأبان ونن كتل والسماوات سمي ما ذا أشان ذا لا حول ولا قوة إلا بالله وبرزوا لله الواحد القهار رانت da mutane suke bayyana ga Allah makadaici mai rinjaye ranar da mutane ke haduwa a fili guda me ya hada su sauraron Allah mahalicin ibn al-qayyim jawziya al-tahi mustahu dar al-sa'ada juz na 35 yace fa inna al-qur'ana wa sunna inna ma dalla ala tadbir al-alam kaga al-qur'ani ya tabbatar mana za a canza duniya za a canza ta wadalla ala tabdil al-ard ghayr al-ard wa samawat wa ala tashaqquq as-sama'i wa intibariha saboda ayoyi da yawa sun fada a wata ayar Allah yake za a tsaga sama wa takwir al-ard ko a ce za wa takwir ash-shams za a nade rana wa intisar al-kawakib za a watsar da taurari ko a ce za a sanya mace kuta a kunna mata wuta wa in zaa al-maqar ala ajza'i bani adam al-mukhtalifa bit-turab karshen al'amari wato Allah yana tabbatar da wannan kasar da kake ganin ta akwai ranar da za a canza ta wannan kasar to amma shin canjin da ake nufi za a kauda ita ne a kawo wata ko ya abin zai zama saboda akwai inda aka samu ayoyin alqur'ani wanda suke nuna cewa ita dai wannan duniya ita ce farko kuma ita ce ƙarshe kamar misali a suratu taha aya 55 Allah tabaraka wataala ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da ƙasa muka halicce ku a ƙasa ake mayar da ku bayan kun mutu daga ƙasar za mu sake fitowa da ku a karo na biyu kaga ya nuna cewa da ƙasa aka halicce ka bayan ka mutu an binne ka sannan kuma kiyama za a saki ta da kai ne da wannan ƙasar kaga ya nuna cewa wannan ƙasar ita ce dai za mu tashi a kanta a ranar hisabi a suratul a'raf aya 25 Allah tabaraka wa ta'ala nan ma ya tabbatar mana haka yana cewa biha tahayuna wa biha tamutuna wa minha tukhraju a ita wannan ƙasa ne kuka yi rayuwar sannan a cikin ta ne kuka mutu aka binne ku wa minha tukhrajun daga cikin ta ne kuma za a fitar da ku saboda haka wannan ya tabbatar mana cewa a wace ƙasa ce za a yi hisabi wannan ƙasa ne da za a fito da mu kai ƙasar da za a fito da mu abinda alqur'ani ya tabbatar mana za a sake halittar mu ne daga wannan ƙasar da ita wannan ƙasa aka fara halittar mu bayan mun mutu an binne mu a cikinta sannan kuma daga wannan ƙasar ne za a sake tayar da mu za a sake tayar da mu shine abinda alqur'ani ya nuna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ko kuwa inda Allah ya ce qala fiha tahayyuna wa fiha tamutuna wa minha tukhraju akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito yana kitabul hayyi babu bayani sifati maniyyir rajuli wal mar'a hadisin Thauban bin Ibn Wujdud yace ya taba kasancewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam Thauban yana hidima ga manzon Allah saboda kai ce wata rana ina tsaye a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fata hibrun min akhbari yahudi sai ga wani malami cikin malaman yahudawa ya zo lokacin da wannan malami ya taho ya ce assalamu alayka ya muhammad aminci ya tabbata gare ka ya kai muhammad to washi Thauban a ganinta an raina annabi kaga ba yahudan yayi kokari yayi ba yahudan yayi kokari domin yayi sallama ga annabi amma Thauban yace fadafa'tuhu daf'atan kada yusra'u biha yana wannan sallamar ni ko sai na ingiza shi sai da ya kusan ya kife sai da ya kusan ya fadi bayan yahudan ya miki sai yace lima dafa'ta ni don me ka ture ni haka don me ka hankada ni sai yace ala ta kudu ya rasulullah kai waye da bazaka ce ya manzon Allah bazaka ce ya muhammad turan ka haka wato shi bai yadda a ce muhammad ba saboda haka yasa ya ingiza wannan ya ba za ka ce ya rasulallah ba wanda shi ya bata ma Thauban rai sai shi wannan ba yahudan ya ce inna ma da su na da'uhu bismihi allazi sammahu bihi amu to mu muna kiransa da sunan da iyayensa suka ba shi idan mun kira mutum da sunan da iyayensa suka ba shi sai zama mun yi laifi kaga ba yahudi ya faɗi magana magana kuma wato dai kama da gaskiya idan ya ce wa annabi muhammad ai iyayensa suka yi masa suna haka dan ya kira shi Muhammad me laifinsa amma a fakaice yana nufin ba zai kira shi da sunan da ya zo daga baya ba wato wancan sunan na farko a matsayinsa Muhammadu mutum kamar kowa su sun yadda amma in ka ce Rasulullah ai daga baya ya zama manzon Allah saboda haka su yadda da wannan sunan da ya bijiro daga baya to amma nan yana faɗa manzon Allah sai ya kaɗe wannan muhawarar ya ce inna ismi Muhammadun babu shakka sunana Muhammad allazi sammani bi ali kuma shine iyaye na suka min ci gaba da bayaninka baka yi laifi ba saboda shi manzon Allah dan ka kira shi rasulullah ko ma baka kira shi ba aikin banza ne ya riga ya samu daraja a wajen Allah kasancewar ka kira shi rasulullah ba damuwa bace gare shi bare ga bayahude wanda dama bai musulunta ba ko da ya kira shi rasulullah ba shi da wata riba a kai saboda haka kiransa rasulullah illa dai ya bada girmamawa ga manzon Allah amma ka'idar farko ita ce musulunta don haka in bai musulunta ba dan ya kira shi rasulullah ba shi da riba a kai shi yasa manzon Allah ya kade muhawarar yace wannan suna da kake da ka faɗa muhammad la shakka shine sunan da iyayena suka kira shi shi yasa malamai suka ce asalin sunan annabi shine Muhammad. Akwai wata fahimta da mutane suke da ita, wai ba hali ka sa su ma yaro suna Muhammad kadai sai ka hada da wani lagari wannan ba shi da hujja a sunnar manzon Allah. Suna na Muhammad, inji manzon Allah, kaga ya nuna asalin sunan annabi kenan Muhammad, baya bukatar wani inkiya da za a maka lamunsa don ka ce Muhammadul Amin, Muhammadul Bashir, wannan don ka sa kai ne ka sanya kawai. Amma asali sunan annabi Muhammad, wancan inkiya ce wanda aka kira manzon Allah saboda ta dace da halayensa. Sai ba Yahudan ya ce to jitu as'aluka, ni dai na zo ne don maka tambaya dama. Sai manzon Allah ya daɗe shi ya ce masa a yanfa'uka shay'un in haddathtuka, kai da ka zo za ka yi tambaya, to idan na baka amsar za ta amfane ka ne? In ji annabi sallallahu alaihi wasallam, idan amsa ba za ta amfane shi ba, me ma'anar tambaya? Sai shi wannan ba Yahuda ya ce asma'u bi udunai, to zan da ya ji amsar taka da kunnuwana, in ta game ni sai in karba. To manzo Allah yana rike da sanda yana taka ta a ƙasa, sai ya ce sarki tambayarka, ko da a ce baka musuluntan ba, kaga manzo Allah dai ya samu ribar ya da ilimi. Sai ba Yahuda ya ce aina yakunun nasu, ga wata aya ta suratu Ibrahim aya ta 48 wanda ke nuna Yahudawa suna karanta Alkur'ani. Wannan aya da muka karanta, ba Yahudan ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, akwai ranar da za a canza ƙasa a kawo wata, za a canza sammai, wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar, shin idan za a canza ƙasan ai lokacin mutane sun riga an riga an tayar da su. Saboda waɗancan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana Allah zai sake halittar ka a ranar kiyama daga wannan duniyar, wannan ƙasar da muke kanta. Amma bayan an halicce ka ba, bayan mutane sun tashi an halicce su, Allah zai canza ƙasar da za a yi hisabi a kanta. Saboda haka ba wannan ba ce, wata ƙasa ce za a kawo da za a yi hisabi. Shi ne abin da Allah ke cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, ranar da za a canza ƙasa a kawo wata. Sai ba Yahudan ya ce to idan za a canza ƙasa, tun daga mutane duka an riga an halicce su an tayar da su, ina za su zauna kafin a kawo wata kuma a zo a dora su? Saboda haka shi ba Yahudi yana auna al'amarin Allah da hankalinsa. Sai manzon Allah ya ce hum fi sudmati duna jisr, manzon Allah ya ce duk mutane suna kan wata gada, duk mutane suna kan wata gada kuma a cikin duhu. Sannan Allah zai yi wannan canji. Wanda al-Imam al-Qurtubi ya yi magana kan hadisin, yana al-Muslim lima ashkala a mujallar na farko shafin 574, ya'ani al-jisr, wato gadan sira'i. Ita gadan sira'i ita ce za a dora duk ɗan adam, sannan a canza wata ƙasa a kawo ta. Wanda ya zo cikin fassarar al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim, yana juz'i na shafi na 227, wanda aka zahiri dalilai abinda suka nuna kenan akan cewa za a kawo wata ƙasa. Ita wannan ƙasa da za a kawo a kanta za a yi hisabi ba wannan ba, amma ita wannan ƙasar ita ce za a sake halittar mu da ita, bayan mun tashi za a kawo da ita a kawo ta. Wanda shine abinda ayar Al-Qur'ani ta nuna, haka nan kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna, domin al-Imam al-Qurtubi ya kawo dalilai da yawa ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar hadisin Sa'd bin Sa'd wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharu an-nasu yawma al-qiyama, za a tayar da mutane a ranar kiyama, ala ardin bayda, za a tayar da su, ya nuna cewa za a yi hisabi kenan, za a tara mutane lokacin hisabi. Lokacin hisabi za a tara mutane a kan wata ƙasa bayda, a fara afra'a, wato fara mai launin da yake, wato fari da ke kusa da launin ja, fari da ke kama da launin ja. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta launin ita wannan ƙasa, ya ce ka kursati naqiyin, wato kamar waina. Kamar misali idan aka yi waina, idan an kwaɓa shi idan ya zamanto yana da tsafta ba a turka da wani hatsi ba, kamar misali ko ta kura ko wani abu ya launinsa yake ba fari kalba ne, to haka ita wannan ƙasar take ba fara kalba ce amma tana da launi mai haske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kifanta wannan hadisin yana sahihi Bukhari, yana kitabun Rikab, babu yakbiru Allahu al-ardha yawm as-samawat yawm al-qiyamah, hadisin 6521 da kuma sahih Muslim, kitabu sifatul qiyama wal jannatu wan nar, hadisi na mutafakun alai. Wannan yana nuna cewar kasar da za a taru a kai, kasar da za a yi hisabi, ba ita wannan kasar da muke kai bace, shi yasa Allah ya magana akan ita ma sai an canza ta, kasar da aka yi laifi a kanta sai an canza ta. Haka nan yazo cikin fasaran al-Qadhiyya yana cewa al-muradu, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, annaha laysa fiha alamatu sukuna, ita wannan kasa da za a hisabi a kanta babu alamar an taba zama a kanta, babu jini, wala bina'un wala atharun wala shay'un min al-alamat allati yuktada biha fi turqat, ba ta da hawa, ba gangara, babu alamomi, babu duwatsu, babu hamada, babu rairayi, wato kasa ce wanda Allah tabaraka wataala ya shimfiɗa ta musamman saboda hisabin ɗan adam. Allah yake gaya mana cewa ranar da za a kawo wannan kasa me zai faru, wataran mujrimina yawma
idin mujrimina
za ka ga masu laifi yawma idin a wannan rana, muqarranina fil asfad, an tattaure su da hankwa, masu laifi suna tashi a tattaure, ya'ani mashduji na fil quyud, an kawo sarka, an daure hannuwan mutum da kafafunsa, an bankare shi, kai da ka gani ka san mutum yana cikin musiba. Allah ka tare, an ce masu laifi al mujrimi, saboda kai ta in dai mutum ya tashi babu wannan sifa kai ka san mutumin kirki ne wanda ya tsira. Da zarar ka ga mutum ya tashi a daure, to alamar mutum nan mai laifi ne. Me Allah madaukaki ya faɗa, sarabiluhum min qatran tufafin su, an saka ne da farar wuta. Akwai wato kasa wadda ake kiran farar wuta sulfa, tana da saurin cin wuta, to tufafin yan wuta an dinka, an saka ne wato da ainihin farar wuta wanda dama can ba su da wahalar kama wuta. Wa tabsha wujuhakum an-nar, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da haka yasa wuta tana mamaye fuskokinsu, yana kama da aya ta 104 ta suratul mu'minun, talfahu wujuhakum an-nar wa hum fiha kalihun, wuta na bubbukan fuskokin masu dafi a filin hisabi. Nas'alullahi as-salamata wal afiyah. Mai Allah mu dauki yace
liyadzi Allahu kullu nafsin ma kasabat inna Allah
sari'ul hisab, yadda Allah kullu nafsin ma kasabat, lallai ne Allah fa sai ya saka mu kowane rai da abin da ya aikata. Wallahi mu duka cikin wannan aya da kyau, Allah ka samu samu safiyar alkhairi. Allah ya yi alkawari sai ya saka ma kowane rai da abin da ya aikata, yanzu Allah ya kyale ka bai ce maka komai yana ganinka, saboda ya baka dama kai abin da kaga dama. Amma fa akwai ranar sakayya, kowane rai sai Allah masa sakayya, kuma kar ka duba yawan rayuka din ka ce za a dade ba a gama hisabi ba. Allah madaukaki ya ce inna Allaha sari'ul hisab, Allah mai gaggawan hisabi ne, Allah yana da saurin hisabi. Wallahi mun dade muna bada misali da abubuwan da Allah ke mana ishara da su a wannan duniyar ma, muna ganin misalai na ilimin Allah da kuma ƙarfin wato mulkinsa a wannan duniyar ma, muna ganin misalai wanda in ka dubi wayoyi da muke amfani da su, na kan bada misali da wannan waya da muke amfani da ita, idan ka dauki misali MTN ko Glo, sai a kaddara mutum miliyan nawa suke kan MTN a daidai wannan lokaci a yanzu, kana iya cewa ba za a kasa samun mutum miliyan 50 ko fi, to waɗannan miliyan 50 ɗin a yanzu ɗin nan a second ɗin nan kowa yana iya sanin nawa ne kuɗin da ke wayarka.
kuma haka bane miliyan 50 din nan a yanzu a take a wannan minti guda kowa ya san ga yawan kudin da ke wayarsa kuma amma san kudin ka ya kare da maka sai a toshe ko kai kira ba za ka shiga ba miliyan 50 waya fa kenan bare kuma Allah mahaliccin bayi idan zai yi hisabi gare su ake za a dade ai karka dubi yawan mutane iko na Allah ya fi karfin haka wanda Allah ya ba mu misalai gashi nan muna gani a rayuwarmu a yau mun riga mun gani saboda haka kowane mutum karka dauka misali kamfanin waya ba san ka ba ka san ka ba yanda za a yi kai wata dabara da zaka buga waya abin nan haka nan kawai ba tare da an caje ka ba an sani in kudin ya kare an sani ka zuba naira 100 an sani to bare Allah subhanahu wataala Allah ya yi alkawari kowane rai sai ya sa kamar da abin da ya aikata komai ganganta Allah ka samu samu sakayya ta alkhairi ne Allah muka kike fada a karshe
hada bala'un linnas wa liyunzaru bihi wa liya'lamu anna ma huwa ilahun wahidun wa liyadhakkara ulul albab
to wannan shine dama da farko Allah subhanahu wataala ya kira annabi ya ce mana gargadi shine abinda Allah ya fara fada wa anzirin nasa kai gargadi ga mutane to bayan an dunku da abinda ake so ya gargadi sai aka ce a karshe haza balagun linnas haza balagun balagun ismu mafdar bima'ana litablighi bima'ana tablighun linnas kullihim ai an ce kai gargadi to wannan sakon shine ake so ka isar da shi ga mutane baki ɗayan su ka isar da wannan sako ga mutane gaba daya a kiyaye zalunci wali yunzaru bihi a ringa yin gargadi gare su a rika yi wa mutane wa'azi wali ya'lamu anna ma huwa ilahun wahidun lalle mutane su san cewa shi Allah abin bauta ɗaya ne saboda dalilai ga sunan Allah ya ba ka misalin mutane su sani babu wani abin bauta face Allah ya ba da hujjoji da suke tabbatar da wahdaniyyatullah tabaraka wa ta'ala وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ كُمَا دُومِنْ مَا فُحَوْقُنَا تُرِكَ تُنَاوَا to inda kuskure yake kenan ai kaga an yi mana magana akan zalunci me yasa Allah ya kawo shine a karshe yace saboda mai hankali ya rika tunawa duk sa'ilin da zaka bude bakinka kai magana ka tuna lokacin da zaka daga hannunka ka tuna zalincin nan ba zai tafi haka nan kudin ba akwai ranar da Allah sai ya yi hisabi akan shi kisa aka ce a gaya mana dan mu rika tuna abin akai akai amma ba mai iyawa sai mai hankali Allah ka sa mu na cikin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك